This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma kamar yadda suka saba za su iya kama mu a tashoshin radio na FM a radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, sunana Usman Kabara tare nake kuma da Sarfila Hashim Gumal. Muka sake dawowa a shirinmu na dare da fatan mun yi ni lafiya. To daga nan sashin Hausa na muryar Amurka muna dauke da rahotanni kamar na yadda PDP ke kukan yadda EFCC take wa ƴaƴanta kamun kazar kuku.
Ai Buhari nace canji, an canja PDP, muna son canji ya shiga idon jama'a.
To za a ji a cikin rahotannin. Haka kuma akwai a kasar Kamaru jakadun kasashe ne suka kaiwa shugaba Paul Biya na kasar ziyara ta musamman da aka shiga sabuwar shekarar nan. Sannan kuma za ku bugo mana waya hada labarin wasanni. Muna kira da cewa wanda za su bugo mana waya suna iya tanadin ra'ayoyinsu akan cewa za mu yi magana ne, ana cewa ana nasara da yaki da Boko Haram. Shin dabarun da ake bi ya yi musu ko kuwa yaya suke kallon abin? Kanshi za mu yi maganar waya. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, ministan harkokin wajen Iraki ya ce ya sa kansa zama shiga tsakanin wutar da take neman kunno kai tsakanin makwabtansu, wato Saudiya da Iran, sakamakon kashe wani shehin malamin Shi'a da Saudiya ta yi mai suna Sheikh Al-Nimr. Ibrahim Al-Jafari ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwar takwaransa na ƙasar Iran da Mohammed Javad Zarif, inda ya ce kasancewar Iraki a matsayin ƙasashen biyu hakan zai ƙara rurrutu wutar da ta tashi. Dama kasar Rasha ma ta yi alkawarin ba da kanta a matsayin mai shiga tsakanin Saudiyar da Iran. Shi ma sakataren wajen Amurka John Kerry ya yi magana ta kurorinsa na Saudiya da na Iran. Kasar Jamus ta ce sama da mutane miliyan ɗaya ne suka yi rijista a matsayin bakin haure kan iyakarta tun shekarar da ta gabata. Cikin wasu alƙalima da aka fitar a yau Laraba, Jamus ta ce bakin haure kimanin 4,428 ne suka fito daga Siriya, inda 'yan Siriya ke gujewa yaƙi da tashe-tashen hankula daga gidajensu, wanda su ne suka zamanto mafi yawan baƙin hauren da suka shiga ƙasar Jamus. Baƙin hauren daga Afghanistan yawansu ya zamanto na biyu a ƙasar Jamus ɗin, inda su ma suka bar ƙasar tasu a dalilin tashe-tashen hankula. Jamus ta ce yawansu ya kai kimanin 154,000 a ƙasarta, wasu kuma 121 sun fito ne daga Iraki. Jamus ta ce yawan bakin hauren da suka shiga kasar ta a bara sun ninka yawan waɗanda suka shiga a shekara ta 2014 har sau huɗu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bom da ake kera shi da makamashin nukiliya. An sanar da hakan ne a talabijin ɗin gwamnati ƙasa. Da wata guda bayan da shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya yi ikirarin ƙasarsa ta ƙera nau'in bom da ke da makamashin nukiliya, cikin gaggawa ƙasar Amurka da sauran ƙasashe suka yi watsi da ikirarin nasa. Kuma a yau Laraba, ma jami'an leƙen asiri na Koriya ta Kudu da masana makamashin nukiliya sun ce girman ƙarin fashewar bom ɗinsa ya sa su kokwanto kan cewa ba lalle ba ne a ce nau'in bom ɗin da aka yi da makamashin nukiliya ne. Koriya ta Arewa dai ta yi gwajin makamai masu nukiliya a shekara ta 2006 da shekara ta 2009 da kuma shekara ta 2013. Baki ɗaya gwajin dai an yi su ne a wani yanki da ke ƙauyen Fange, wanda kuma a wannan yanki ne wasu hukumomi masu kula da abubuwan a yankin suka fitar da rahoton sun ji girgizar ƙasa a yankin wanda ba ta Allah da Annabi ba a safiyar yau Laraba. Daga ƙarshe a yau Laraba ne kotun ƙolin Bangaladesh ta amince da hukuncin kisa da aka yanke wa shugaban jam'iyyar Musulmai mafi girma a kasar wanda aka same shi da laifukan yaki. Alƙalin kotun da yayi watsi da daukar karar da tsohon minista Motu Rahmani Nizami ya shigar, wanda yake shugaban wata jam'iyyar musulmai mai suna Jama'at Islam Party. Wannan hukunci dai shine zai tabbatar da kisa gare shi. A watan Oktoba shekarar 2014 aka samu Nizami da laifi bayan tuhumarsa da kisan ƙare dangi da kisan kai da azabtarwa da fyaɗe da ma lalata kaddarori kan rawar da ya taka a yakin neman yancin kai daga Pakistan a shekara ta 1971. Bangladesh ta ce haɗin gwiwar mutanen da ke da hannu da sojojin Pakistan sun kashe mutane miliyan 3, sun kuma yi wa mata 200,000 fyaɗe, har ma da sanadin raba mutane miliyan 10 daga gidajensu zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a India. Jam'iyyar Jama'atul Islam ba ta goyi bayan samun 'yancin kan ba.
Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC, wanda Sarfi Hashim Gumal ya karanto. Jam'iyyar PDP a Najeriya suna ta kukan yadda EFCC ke ta yi wa 'ya'yanta kamun kazar kuku, kamar yadda za mu ji a wannan rahoto na Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja.
Babbar jam'iyyar adawan Najeriya PDP na ci gaba da zargin hukumar EFCC da sanya 'ya'yanta a gaba. Wannan nuna fishi da har ya jawo zanga-zanga daga 'yan PDP a nan Abuja ya ta'azzara nema biyo bayan kama sakataren labarun jam'iyyar Olisa Metu. Gabanin kama mitin dai ya fitar da wata sanarwar zargin an sanya tsohon mai ba da shawari kan tsaro Sambo da Suki ne a gaba don kawo masa cikas a yiwuwar tsayar da shi takarar shugaban ƙasa a PDP a shekara ta 2019 da yake jam'iyyar za ta mai da tikitin Arewa. Olisa Metu yana nan a hannunmu kuma muna ci gaba da bincike kafin gurfanar da shugaban kotu, in ji kakakin hukumar EFCC Wilson Ouejaran. Na ƙara tambayarsa shin wace tuhuma ake wa Metu ne, ko shi ɗin ma dai yana jerin waɗanda ke da hannu a badakalar makamai ne? Ouejaran ya ce, na ce maka muna ci gaba da bincike sai mun gama za mu fitar da sanarwa. Jami'an PDP na nuna ba za su gamsu da wannan yaƙi da cin hanci ba sai sun ga an fara gurfanar da waɗanda ke cikin gwamnatin Buhari, ko ma sanya takunkumi ga wasu gwamnonin APC da PDP ke cewa sun taɓa zarmiya a baya. PDP dai wacce ta nuna wata takarda da ke zargin wani gwamnan APC a Arewa maso yamma da suka ce ya taɓa faɗawa komar Amurka wata badakala, sun ce suna buƙatar Buhari ya riƙa nesanta kansa daga wasu tsoffin 'yan PDP da suka saje da APC. Barista Abdullahi Jalo shine mataimakin kakakin PDP.
Gwamnatin Muhammadu Buhari gwamnatin canji ne, gwamnati ce da take son mutane wankakku, kuma gwamnati ce da ana gani a yanzu a yau ita ce kaman dama na ƙarshe a Najeriya.
Yin haka ne barista ya nuna kun yadda cewa APC da Buhari masu gaskiya ne, kuma daga PDP kenan.
Ai Buhari na ce canji, an canja PDP, muna son canji ya shiga idon jama'a.
Kai kace fa wannan dama ce ta ƙarshe, ya nuna duk abubuwan da kuke a PDP ba gaskiya bane kenan, kun kware 'yan Najeriya.
Wannan maganan bai shafi maganan PDP ta kware 'yan Najeriya ba. Ai 'yan Najeriya suka yi PDP shekara 16. A wannan canjin da ake tafiya, in aka sa akwatin zabe gobe, in Allah da PDP za ta taka rawa.
Sai dai sakataren kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibrin ya ce adawa mai ma'ana ya dace PDP ta rika yi.
Mu dai abinda muka sa gaba shine yanayi wanda mu za mu kawo, wanda zai gamsar da mutanen Najeriya har su yarda da mu, mu zargi duka wani shiri wanda muka gaba daidai bane, na ƙarya mu ce ƙarya ne, na gaskiya mu ce akwai ɗan gaskiya, amma kuma za mu yi abin da ya fi wannan gaskiyan. Amma ba kawai mu kama zagin mutane, mu ci mutuncin mutane ba gaira ba dalili, ni ba na cikin irin wannan adawan ɗin.
Yaƙi da cin hanci dai a Najeriya ya sha samun irin wannan zargin tun lokacin da tsohon shugaba Obasanjo ya kafa hukumar da ake ganin ta damƙe muƙarraban tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da ƙyale masu ɗanyen ganye da tsohon shugaban, musamman a yunkurin da ya nazarcewa karo na uku a shekara ta 2007. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To sai mu ci Allah kyauta. A kasar Kamaru kuma jakadun kasashe ne suka kaiwa shugaba Paul Biya ziyarar barka da sabuwar shekara, ciki har da malaman addinai daban-daban. Akwai kuma wanda za mu ce ya aiko mana, wato wakilinmu na Kamaru.
Jakadun kasashe daban-daban waɗanda ke zaune a ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ƙungiyoyin manyan ƙasashe na duniya haɗi da malaman addinai daban-daban, 'yan siyasa, manyan shugabannin dakarun tsaro na ƙasar Jamhuriyar Kamaru da shugabannin al'umai da manyan ma'aikatan gwamnati suka yi cincirindo a gidan shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da ke babban birnin ƙasar Yaounde domin masa halale marhaba da shiga sabuwar shekara na 2016, anda aka wakilta shugaban cocin Katolika na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Piero Piopo domin yi wa shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru jawabi a gabansa. Shugaban cocin Katolikan da ya ɗauki jawabi ya yi wa shugaba biya wajen jajircewa da ya yi domin ganin cewa ƙasar Kamaru ba ta shiga wani hali ba na yaƙi, kasancewan magwabtanta suna fama da tashin hankula walau na addini ko na siyasa. Shugaban cocin Katolikan ya ci gaba da cewa
au cours de l'année 2015 le Cameroun s'est encore fait remarquer en manifestant son hospitalité légendaire.
Kamaru ta yi kokari wajen karɓar miliyoyin 'yan gudun hijira musamman ma wanda suka fito daga ƙasar RCA wato ƙasar Bangi da kuma ƙasar tarayyar Najeriya, sannan ya yi wa shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru fatan alheri da shiga sabuwar shekara na 2016. Shi ma shugaba biya da ya ɗauki jawabi ya fara da cewa ‘yan uwana, jakadun ƙasashe daban-daban da suke zaune a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin ƙarfafa diflomasiya, ina fata za mu ci gaba da ƙarfafa danƙon zumuncin da yake tsakaninmu, kuma ina matuƙar farin ciki da ganin cewa kun kawo mini ziyara. Har fada na da yake birnin Yaounde ya ce, zan yi amfani da wannan dama domin in miƙa jawabina ga dukkan al'umma. Kasancewan shekara 2015 ƙasashen duniya waɗanda tattalin arzikinsu ya dogara kwatakwam a kan ma'adanan man fetur, yanzu dai tattalin arzikinsu yana tangantangal, kuma kun san da cewa shekaru biyu kenan muna fama da yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addancin nan na Boko Haram, amma a yanzu ga dukkan alamu mun ci ƙarfinsu domin har mun canja salon yaƙi daban-daban wanda muke yi da su. Ina miƙa godiyata ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ma manyan ƙasashe ƙawayen ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru da mai gudunmawa da suka yi mana, sannan kuma ƙasar Kamaru ta karɓi miliyoyin 'yan gudun hijira wanda suka kuraro daga ƙasar Afirka ta Tsakiya da ƙasar tarayyar Najeriya. Mun yi haka ne domin jin ƙai da tausayi, kuma shekara na 2015 mun gudanar da wani babban taro a ƙasar Faransa domin dumamar yanayi. Manyan ƙasashen duniya waɗanda suka fi ƙarfin tattalin arziki sun yi wa ƙasashe masu tasowa alƙawari da cewa za su dinga ba su taimako na miliyar $100,000 na dolar kuɗin Amurka. Mun kasance muna da wannan matsalar na tafkin Chadi da tafkin Congo wanda yanzu haka sama da kashi 80% na ruwan sun kafe. Za mu yi ƙoƙari mu tuga gaya domin mu ga cewa mun yi ƙoƙari na ganin mun cimma burinmu wajen ganin mun ceto wannan tafkin domin samarwa al'umma aikin yi. Sannan shugaban ya ce, ya yi wana jakadun ƙasashen ƙetare, ina yi muku fatan alheri da munan shiga sabon shekara 2016 cikin kwanciyar hankali da lumana da ƙoshin lafiya. Shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ya kwashe sama da awoyi hudu yana karɓan gaisuwa daga wajen ministocinsa da 'yan majalisar dattabai da 'yan majalisar dokoki, sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, amma jagororin 'yan hamayya ba su kai masa murnan gaisuwan shekara na 2016 ba. Na yi wa Alhaji Isiyaku Muhammad tambaya a matsayinsa na masanin harkokin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Shugaban ƙasa ya karɓi al'umma a gidansa, amma a gaskiya fa dole ne ya koma ya je ya yi maganan da ake yi na ƙarfafa demokaradiyya da kuma karɓan jama'a wajen shawarwari da ake bashi. Shugaban ƙasa ya yi abin kuzo mu gani domin a shekarar 2015 na domin ya daƙile 'yan ta'addan Boko Haram, amma muna ganin cewa insha Allah a 2016 ma dai zai yi wani abin kuzo mu gani.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To haka yake, kar amanta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. Shin menene ra'ayinku game da cewa ana samun nasarar dabarun yaki da kungiyar nan ta 'yan ta'addan Boko Haram a ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari? Wannan shine abin da zamu buga waya akai.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-5655.
To haka yake ga kira mun samu daga Lafiya dake jihar Nasarawa ke. Wane ne a Lafiya?
Dan sandan Barhama.
To dan sandan Barhama. To. To daga Lafiyan bare-bare?
Na'am.
To menene ra'ayinka ana cewa ko rahotanni suna ta nuna ana ta nasara a yaki da ake da ƴan Boko Haram cikin hikima? Shin menene ra'ayinka kai?
Ai ra'ayina gaskiya saboda Allah mun ci nasara.
Me yasa ka ce haka?
Najeriya sun ci nasara. Ai da Boko Haram na rika gari zama nasu su rika kore soja don wulakanci daga jami'an kore soja. Don wulakanci jami'an kore mu ba. Hankali mu sai tashin gagara ba. Ko Allah ya isa amma yanzu sojojin mu sun yi jaranta sun kore su sun watsa su. Sai dai ai kunan bakin wake.
To mun gode. To bari mu tafi Wushishi. Mun gode kwarai da kiran ka dan sandan Barhama. To wane ne a Wushishi?
Bala ne wancan wurare ga Wushishi. To daga tarayyar Najeriya.
To mun gode. Ba menene ra'ayinka game da maganar ana yaki da Boko Haram kuma ana samun nasara? Kaga da su da rana ma har da rahoto
ga Najeriya. Ra'ayina yau gaskiya game da yanda ake aiki da Boko Haram gaskiya mun ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu cin nasara sosai yaki da Boko Haram da aka yi.
Me misalin ka?
Saboda a kullum idan da Allah ya waye suka yanke bomb ya tashi wuri kaza an kace mutane kaza to kaga ko wannan abin sun kawo yanzu sai yan tsararru suka rage guda daga cikin su to muna fatan tsararru ma suka rage insha Allah nan ba da jimawa ba za su matari insha Allah.
To mun gode. Bari mu tafi Maiduguri. Wane ne a Maiduguri jihar Borno? Hello malamin Maiduguri, kana sauraron mu? To na Maiduguri ina ga ya katse. Bari mu tafi jihar Filatin Najeriya a Jos. Wane ne a Jos?
Hello?
Hey, hello, wane ne a Jos?
Eh, mai kudi ne daga Jos, gangaren Jos.
To mai kudi muna jin ka ya jihar Filatin.
Alhamdulillah.
To masha Allah. To menene ra'ayinka musamman maganar Boko Haram da ake cewa sojojin Najeriya gargashin jagorancin shugaba Buhari suna ta samun nasara?
Eh, ba abin da zamu ce sai dai mu ce mun ma Allah godiya da muka samu wannan shugaban kasa.
A ganinka aikin yana yi?
Ana samun nasara sosai. Allah ya taimake mu samun wannan shugaban kasar da muka yi.
Eh, misa kace ana samun nasara, kana da dan wani misali?
Ina da misali saboda akwai local government kusan guda 7 yanzu ko 8 wanda da duk sun kama amma yanzu baya hannunsu.
Eh, to mun gode kwarai.
Baya hannunsu yanzu.
Eh, mu bi hannunsu. Eh, to mun gode sosai. Bari mu tafi jihar Jigawa sai an jima. Hello, wane ne a Jigawa?
To,
kan ina jin ka.
To, ina ne daga Jigawa.
To, wane ne?
Ina.
Hello, muryarka wayan na. Oh, to, mura to muna jin ka daga Jigawa. Menene ra'ayinka game da maganar nasara
yake? Da Boko Haram wannan gaskiya jira ba ya daidai.
Eh, nisa kace ya daidai.
Eh, gaskiya ne ga yanzu mutanen Borno sun fara zama daki a lau suna ta kokin su ga kuma ana magana kowa gidan su karga ai abin ya dadi.
To na gode. To sai Allah ya
kai mu kenan. Allah ya saka ganar Buhari da yake Allah ba shi lafiya. Allah ya kara masa lafiya da za a ci gaba da yaki da Boko Haram kenan. Allah ya kara shi gaban sojoji lafiya.
To mun gode kwarai. Sai an jima na jihar Jigawa. Bari kusan ce anan zamu iya tsaya da daukar wayoyin ku sai kuma wani lokaci. Da fatan za a ci gaba da kiran mu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To duk wanda ya daura damarar tafiya filin wasa sai mu bi Baba Yakubu Makeri.
Wasanni a takaice.
Fashi da makami sun hallaka wani babban jami'in hukumar kwallon kafa ta NFF Malam Ibrahim Abubakar a gidansa dake Abuja. Malam Abubakar shine babban jami'in karban baki na hukumar NFF. Tsohon dan kwallon Arsenal Kanu Uwanko ya bayyana kashe Abubakar a matsayin labari mara dadi. Rahotanni sun ce marigayin da ya mutu ya bar matarsa da yaya uku. A ranar Laraba ne aka shirye yin jana'izarsa a Kaduna. Kakakin Super Eagles Oluwatoyin Ibitoyi shi ma bayyana alhininsa da kashe Abubakar. A farkon wannan mako kuma ƴan Ghana sun je irin wannan bakin labari inda wani dan wasa mai shekaru 25 da haihuwa mai suna Al-Hassan ya mutu a filin wasa a garin Kobin dake gundumar Achimaun Wabiaja a jihar Ashanti. Al-Hassan mai lakabi Ketu ya yanke jiki ne ya fadi a lokacin da yake tsaka da wasa, wanda hakan yasa aka gaggauta hucewa da shi a asibiti, inda likitoci suka tabbatar da mutuwarsa a lokacin da aka isa da shi a nan asibitin. Wannan labari da ya tsorata ƴan kallo da jama'ar yankin baki daya ganin yadda marigayin yayi wasanni guda biyu cikin koshin lafiya a wannan rana, sai kwatsam ya mutu akan fili. Shugaban hukumar kwallon kafan Ghana ta GFA Kwasin Yantachi ya kira ga gwamnati da ta tallafawa kungiyoyin wasannin Premier League da za su wakilci Ghana a wasannin zakarun Afirka. Yantachi ya ce shekaru da dama kungiyoyin Ghana dai suna huskantar jan kunni daga hukumar CAF saboda gazawarsu na shiga wasannin zakarun Afirka sakamakon rashin kuɗi. Shugaban na GFA ya ce masu kungiyoyin su ne ke iya bakin kokarin su su samu ɗan wasu kuɗaɗe su taimaka wa kungiyoyin nasu, kuma hakan dai ya kamata a kawo ƙarshe don haka gwamnati ta taimaka musu. Kwai ɗin zakarun Najeriya ɗan ƙasa da shekaru 23 Samson Siyasiya ya ce babban manufa da zai shiga wasannin Olympic da za a yi a birnin Rio na ƙasar Brazil ita ce ɗaukar zinari a wasannin da za su yi. Jami'in hulɗa da ƴan jarida na hukumar NFF Ademola Olajiri ya ce jawabi da kwai ɗin ya yi a inda Najeriya ta kafa sansaninta a ƙasar Amurka, ƙasar Najeriya ta doki azurfa a wasannin baya, don haka ba zai je ƙasa da hakan ba sai dai ya ɗauko kofi gabaki ɗaya. Da yake ci gaba da rawaito jawabin coach Siyasiya, Ademola ya ce ƴan wasan Najeriya ba su da isasshen lokaci da za su bata wurin ganin su ɗaukaka tutar Najeriya a ƙasar Brazil. A dambin boxing kuwa, mai shiryawa shahararren ɗan dambin boxing nan Manny Pacquiao ɗan ƙasar Philippines ya ce ɗan dambinsa zai faɗa ne da Timothy Bradley a ranar 9 ga watan Afrilu na wannan shekara kafin ci gaba da aniyarsa na shiga siyasa. Akwai raɗe-raɗin cewa wane ne zai kara da Manny Pacquiao a ƙarshe kafin shiga siyasa, inda aka ambato wasu ƴan dambe kamar Terence Crawford, Amir Khan, Andrin Broner cewa a cikinsu ne Pacquiao zai fafatawan ƙarshe da ɗaya. Amma ko a faɗan mai shirya masa wasa mai suna Bob Arum ya fi amincewa da ya faɗa da Bradley a karo na farko tun bayan da Manny Pacquiao ɗin ya sha kashi a hannun Floyd Mayweather a watan Mayun bara.
Na shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar nazarin teku da yanayi ta Amurka ko NOAA a takaice ta ba da tallafin kuɗi na dalar Amurka miliyan 8,400. Tallafin haɗin gwiwa ne da yarjejeniya a wannan shekarar domin gudanar da ayyukan kiyayewa da binciken kimiyya da zai amfani kulawa da duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin teku da ke jihohi 7 cikin Amurka da yankuna da ƙasashen Karibiya da wasu tsibirai na yankin yammacin tekun Pacific. Duk ayyukan za su mai da hankali ne wajen takalar wasu abubuwa uku da ke yin matuƙar barazana ga duwatsun da ke ƙarƙashin teku a bakin gaba da wuraren da ruwa ke kwarara, wato barazanar sauyin yanayi da abubuwan gurɓata ruwa da ke kwarara cikin teku daga doron ƙasa da kuma ɗabi'un kamun kifi waɗanda ke kawo ƙarewar kifayen a teku. Tallafin zai sa a yi ayyuka da za su rage lakar da ke shiga ƙarƙashin teku da kuma inganta ruwan sha a tsibirin Virgin na Amurka, tare da yin aiki da al'ummomin Hawaii domin daƙile barazanar da canjin yanayi ke yi wa duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin teku. Ayyukan za su taimaka wurin kare abubuwa da ke tallafawa irin waɗannan duwatsu da tsirai na ƙarƙashin teku a yankin Puerto Rico, tare da ƙarfafa faɗakarwa da ilmantarwa. Har ila yau, ayyukan za su haɗa da binciken yadda duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin tekun ke jimrewa canjin yanayi a wurare daban-daban. Tun farko dai wannan shekarar, NOAA a taron ƙarawa juna ilimi na uku ta bayyana yadda wasu sinadirai suke lalata tsirai da ke fitowa a jikin irin waɗannan duwatsun na ƙarƙashin teku a bakin gaba. Yayin da duwatsun ka iya mutsikewa daga illar sinadarin na wani ɗan ƙaramin lokaci, idan suka yawa ko suka ɗauki tsawon lokaci, to za su yi wa duwatsun mugwar illa, musamman idan sun fuskanci wasu ƙalubalen. Lafiyayyun duwatsun suna da alfanu gare mu. kiyaye waɗannan albarkatun suna da muhimmanci ga rayuwar al'ummin gabar teku, inji Jennifer Cox, Director NOAA da ke kula da shirin kiyaye duwatsun bakin gabar ƙarƙashin teku. Ta ci gaba da cewa ayyukan da aka yi da tallafin NOAA sun ba mu damar ƙarfafa dangantakarmu da 'yan asalin yankunan saboda fuskantar barazanar mafi illa ga duwatsun, mu kuma faɗaɗa ƙoƙarin kiyaye su. Kusan rabin tallafin da aka bayar wannan shekarar za a yi amfani da su ne kai tsaye wajen kare duwatsun bakin gaba a ƙarƙashin teku da shiwohin yankin da masu kula da albarkatun yankin ke jagoranta. Akwai wasu ayyukan kiyayewa da wasu ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba da ƙungiyoyin al'umma da na jami'o'i ke jagoranta. Akwai kuma wasu takaitattun ayyukan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke yi waɗanda suka mai da hankali akan tsibiran yankin yammacin tekun Pacific da ake kira Macronesia da kuma yankin da ya haɗa Amurka ta Arewa da ta Kudu tare da yankin tekun Caribbean. Abin farin ciki ne tallafawa ayyukan da suka fito da dabaru da sabbin hanyoyi da suka cimma nasara a ƙarƙashin shugabancin abokan aiki da ke da ilimi a fannoni daban-daban saboda kawo canjin da zai inganta duwatsun bakin gaba da ke ƙarƙashin tekun duniya, inji Jenny Waddell, Director haɗa tsare-tsare na shirin kiyaye duwatsun ta NOAA. Ta ce ko shakka babu akwai ƙalubale a gaba dangane da duwatsun, amma ta yin nazari da gudanar da kiyaye su tare da haɗin gwiwa za mu taimaka mu tabbatar duwatsun sun rayu sun kuma yi albarka. Sharhi muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, an gaishe ka Malam Salihu. To, da wannan kuma za mu je ga labarai amma a takaice.
To, Usman, a takaice, Laraba ministan harkokin wajen Iraki ya ce ya sa kansa zama mai shiga tsakanin wutar da take neman kunna kai tsakanin makwabtansu, wato Saudiya da Iran, sakamakon kashe wani shehin malami da shi ɗan yawa malamin Shi'a da Saudiya ta yi mai suna Sheikh Al-Nimer. Ƙasar Jamus ta ce sama da mutane miliyan ɗaya ne suka yi rajista a matsayin baƙin haure a kan iyakarta tun shekara da ta gabata. Cikin wasu alƙaluman da aka fitar a yau Laraba, Jamus ta ce baƙin haure kimanin 428 ne suka fito daga Siriya, inda 'yan Siriya ke gujewa yaƙi da tashe-tashen hankula daga gidajensu, wanda su ne suka zamanto mafi yawan baƙin hauren da suka shiga ƙasar Jamus. A yau Laraba, Koriya ta Arewa ta ce ta yi nasarar gwajin wani nau'in bam da ke da makamashin nukiliya. An sanar da hakan ne a gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasa wata guda bayan da shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya yi ikirarin ƙasarsa ta ƙera nau'in bam da ke da makamashin na nukiliya. Cikin gaggawa dai ƙasar Amurka da sauran ƙasashe suka yi watsi da ikirarin nasa. Kuma a yau Laraba, jami'an leƙen asiri na Koriya ta Kudu da masana makamashin nukiliya sun ce girman ƙarin fashewar bam ɗin ya sa su kokwanto.
To, an gaishe ka Sarfilu da takaitattun labaran shirin dare kammala. Makafi mai sallama muna taya Alhaji Muhammadu Uba Ali murnar auren 'yarsa Aisha Muhammad Uba da angonta Nura Salisu Muhammad, wanda za a ɗaura a ranar Juma'a in Allah ya kai mu 8 ga watan Janairu a kusa da babban masallacin Juma'a na Kano Road Kaduna da ƙarfe 2 da kwata na rana. Allah ya ba da zaman lafiya. A madadin Sarfilu, Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa da Julie Lathas Gresham da ta ba da umarni, sai injiniya mu na yau ni Usman Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.